هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد ذلك أوقوا أن من الإخوة الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم على أكثر من مجالس فيما أنفاك أنا مسجد الصحابة وأن يتدور على سكرتيرية أرمى حكومة كتاب وأن يمتي لنا أربع عشرين دوات الشوال وزر المعنى صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 8 ga watan Afrilu na shekara 2026 miladiyya. Wannan shi ne zai zama majalisinmu na farko bayan hutu da muka yi tun gabanin Ramadan sakamakon aikin wannan masallaci da aka ta sama gabanin azumi da kusan wata daya da mun tafi hutu kuma ana mafarkin sarki bebenu da dawowa ba sai yau dubi da cewa an kammala aikin masallaci azumi kuma dama bisa al'ada azumi muna tafiya yau. Allah cikin ikonsa ya lube mu da dawowa karatu da muka saba yi mako-mako a wannan majalisi mai albarka daga littafin ya kusa da yi yin kalami sayidin muslim. Allah abun godiya muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'imomi waɗanda ya mana wanda ba za su da sahu ba waɗanda ba za su da ruwa wanda ba za su da ruwa daga cikin ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala mana wannan masallaci mai albarka ni'ima ce mai girma ƙwarai da gaske domin gabanin a samu wannan canji idan za a tuna a baya gurbi da muke karatu cikinsa a wannan masallaci ya wuce a ce ɗaya bisa uku wannan masallaci to bisa ga falala ta Ubangiji da hikima irin tasa ya yalwata mana wannan masallaci sama da yadda da muka samu zaman karatu a ciki muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan ni'ima mai girma. Baya ga haka kuma har ila yau wata ƙarin ni'ima da falala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala duka dai a wannan majalisi namu da albarka an samu wani bawan Allah a yau din nan da muke shirin dawowa karatu da ya saya wa wannan masallaci imbata na 200,000 kuma ya kawo batira su ma na 200,000 kusan 500,000 da wani abu da abokan Allah kai mu ana tsammanin sola za ta fara aiki wannan waɗanda duka ni'imomi ne da falala na Ubangiji Ubangiji mun gode bisa ga wannan ni'ima ta shi kuma wannan bawa na Allah da ya yi wannan gagarumin aiki muna masa addu'a Allah mafarkin sarki ya karɓi wannan aiki nasa Allah ya sanya shi ya zama sababin shigarsa a aljanna Allah ya ƙara albarka wa dukiyarsa Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya albarkaci rayuwar duniyarsa Allah ya tsiratar da shi daga azabar kabari ya sa aljanna ta fi laushi ta zama tomo goma gare shi tabbas wannan ya sa sanya wa kansa sadaka wacce take mai gudana wacce muka santance ta fito domin a duk lokacin da aka zo wannan masallaci aka yi sallah banka na kadawa na kuma mutane karkashin wannan gudun mawata sai yana da gaba haske da zai haska a ga cikin masallaci lokacin da ake karatu ko ake sallah da banka da take kada tana ba mutane iska karkashin wannan gudun mawata sai yana da gaba duk kiran sallah da za duk inda wannan kiran sallah zai yi a saurare shi karkashin wannan gudun mawata sai yana da gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa duk lokacin da mai kiran sallah zai kira sallah wata halitta ta ubangiji da ji wannan kiran sallah ta mutane ne ko aljanu ko dabbobi ko tsuntsaye ko kwari ba ce sun masa shaida ba ko ubangiji ranar gobe ko karkashin wannan wanda shi ma ya zama silar nisan kiran sallah yanzu illa yanzu yanzu kiran sallah ba wa amsa kuma ai waɗanda za su ji kiran sallah ta sa bai wuce wanda suke kewanci to amma idan akwai amsa kuma sai ka ga anguwanni da suke nesa ma suna jiyo kiran sallah to sai zama duk yanda kiran sallah zai nisa gwargwadon yawan shaida da za a yi na alkhairi ga mai kiran sallah to haka zalika wanda ya zama sila na nisan kiran sallah shi ma zai shiga karkashin wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'il wanda ya nuni kan wani alkhairi ko ya yi tariya kan wani alkhairi to yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata alkhairi shine fadin ubangiji wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimakekeniya wajen ayyuka na da'a ku taimakekeniya wajen aiki kan takawa ga ubangiji subhanahu wata'ala to saboda haka wannan bawan Allah ya sanya wa kansa sadaka wacce take mai gudana wanda kuma a kullum salloli guda biyar da za a yi yana da lada matukar an amfana da wannan gudunmawa ta sannan karatu da za a yi a wannan majalisi yana da lada duk wanda ya ji ya amfana yana da lada sakamakon wannan gudunmawa ta su saboda haka wannan ba karamin gudunmawa bane Allah ya saka masa da alkhairi a kamar yadda aka sani an samu ci gaba a karatun namu da muna zuwa mu yi karatu ne kawai haka nan iya mu wanda muke halarci a majalisi yanzu kuma karatun yana nisa kusan ɗaukar karatun da ake ba ma iya Najeriya ba har ƙasashe na waje waɗanda suke iya bibiya kuma suke fahimtar harshen Hausa suna bibiyar wannan karatun nan to dubbe da wannan muka ga ya kamata mu tafi kan tsari na kar mu na wuce awa guda to kuma alhamdulillah shi mai daukan karatun dama yana kula tunda abu ne wanda ya saba shekara da shekaru muna tare da shi yana daukan karatun tukan a majalisai daban-daban to yakan kula da lokaci din a lokacin da ya ga saura minti 10 ko 5 yana ishara sai zamanto akan wannan turba karatun namu baya wuce awa ɗaya to kuma akan haka din zamu ci gaba da tafiya to sai dai kuma a wani abu mai muhimmanci ɗan uwa tambayoyi da ake suna da muhimmanci kwarai da gaske saboda wata tambayar da za a yi Allah ya san adadin wanda za su amfana da ita ba iya shi wanda ya tambayar bane wani ma zai tambayar ya san amsa amma yana so su amfana ana samun irin wannan mala'ika Jibrilu alaihi salam da ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tambayoyi kusan guda hudu tambayoyin da yayi shin bai san amsoshin tambayoyin bane kaga na farko yace Annabi sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil islam tambayar farko kenan tambaya ta biyu akhbirni anil iman tambaya ta uku akhbirni anil ihsan
tambaya ta hudu akhbirni anis sa'a wadannan tambayoyi guda hudu ne annabi to amma tambaya ta hudu da annabi bai bashi amsa ba ya nuna masa bai sani ba sai tambaya ta ƙarshe wacce tana da alaka da ta hudu akhbirni an amaratiha ya tambaya annabi ya bashi labari kan tashin kiyama annabi ya ce bai sani ba sai ya ce to bashi labari kan alamomin tashin kiyama annabi ya bayyana masa ya juya abin sa ya sayyidina umar shine ya rawaito hadisin daga annabi yace falabithu maliyan sai na zauna kankanin lokaci sai annabi yace ya umar atadiri man isa'il ya kai umar ka san waye zai na wannan tambayar sanna umar yace qultu llahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzansa su suka fi sani kenan shi bai sani shi dai yanda sayyidina umar ya siffanta wannan mutumi da yazo yana tambaya mutum ne yana da tufafi wacce take faraƙal kuma gashin sa baki kirin sannan babu wata alama da ta nuna cewa matafiyi ne waɗannan abubuwa ne na ban mamaki saboda cikin su ba wanda ya san shi to tunda ba wanda ya san shi ai ya kamata ya zama matafi to amma kuma babu wata alama da take nuna cewa shi matafiyi ne domin tufafin safari kan yanzu ko tafiya da muke a motoci a yana da wahala mutum ya fito daga Kano ya zo sauka anan ka ga tufafin sa kamar yanzu ya saka to ina ya ga zamanin annabi da suke tafiya a sahara ga kura ko su yi tafiya kan dabbobi ko dawaki kuma su yi tafiya ƙasa dole ne za su yi kura kana ganin mutum ka san matafiyi ne to amma babu waɗannan alamomi tare da mai tambayar to wannan ya ba wa sahabban annabi mamaki kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye su ya tambaye sayyidina Umar yace atadri man isa'il ka san wane ne ke tambayar sayyidina Umar yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani annabi yace fa innahu jibril ai wanda yazo yana tambayar nan jibril ne shin yana tambayar ne dan bai sani ba annabi yace ataakum yu'allimukum dinakum yazo ne dan ya sanar da ku addini kenan daga cikin hanyoyi na karantar da al'umma akwai tambaya ko da kai ka sani ka tambaya dan wani ya sani dan wani ya samu ilimi saboda haka tambayoyi suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske sawa'un tambaya tana da alaka da darasi da aka yi a majalisi ko kuma bata da alaka in dai akan addini ne to ana maraba da ita 100 bisa 100 wacce aka sani za a bada amsarta wacce kuma ba a sani ba za a ce ba a sani ba wacce kuma take da buƙatar a sake zuwa a nazarce ta ita ma za a koma a nazarce ta to ƴan uwa dube da muhimmancin tambaya domin amfanin ya zamanto yayi yaɗo yayi faɗi to son samu ana rubutawa saboda yanzu idan za mu yi karatunmu na awa ɗaya mu kare kuma sai a yi ta tambayoyi kaga yanzu masu bibiya ba lallai su samu amsoshin tambayoyinmu ba ko to sai zama su an haramta musu to sai hakan sai zama ya takaita fa'idar tambayoyi da za a yi to amma idan ya zamanto tambayoyin da za a yi ba iya amfanin ba iya mahalatta majalisin ba ne har masu bibiyar a social media da ma waɗanda bayan an kare karatun akwai wanda bayan an kare karatun suke zuwa su bibiya sai ka ga adadin mutum kaza sun saurari karatun wannan banda waɗanda suka bibiyi karatun lokacin da ake to sai ka ga ire-iren waɗannan tambayoyi da za a yi su ma sun amfana da amsoshinsu to wannan duka yana da tasiri sai zamanto musamman in ya zama tambayar rubuta ta aka yi to kaga idan aka zo sawa'un gabanin a fara karatu ko an ƙare karatu za a karanta tambayar tare da fito da amsarta to sai kaga waɗanda za su amfana ba kaɗan ba kuma idan ka zama sila da sababi na amfanuwar wani wannan shi ma ba ƙaramin alkhairi ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum ɗaya tak a sababinka wannan ya fi maka alkhairi akan a ce a cika maka duniya da jajayen raƙuma yanzu in kai tambaya ƙwaya ɗaya sai zamanto waɗanda suka amfana mutum 10 ko 20 ya kake tunanin alkhairin da zaka fita da shi gurin Ubangiji. Karkare na kalma da zaka fito daga bakinka. Baka sani ba ta yiwu wannan kalmar ta zamanto sababi na shiriyar wani. Wata tambaya ce fa kawai kai. Amsar wannan tambayar sai ta zama sila na shiriyar wani. To duk wanda ya shiryu a sababin tambaya da kai kai ma kana da sakamakon gurin Ubangiji. Subhanahu wa ta'ala. Wata kissa da na karanta ta ina jin kwana biyu ko uku da suka wuce, ana hakaito irin yadda abu ne zaka faɗe shi wanda ma baka ba ma wannan abun muhimmanci ba, kana kallon wannan abun arene to amma tasirin da abun yayi ya wuce yanda mutum yake tunani yake tsammani. Kalma ce zaka faɗe ta sai a wayi gari wanda ya amfana da ita, kai baka mai tsammanin zai amfana da ita ba. Ire-iren waɗannan abubuwa sun faru da dama. Kalma ce zaka faɗe ta wacce duka kalmar bata wuce sakan uku ko sakan shida ko sakan goma ba. To amma kuma sai ta canja rayuwar wani. Magana ne zaka yi da bai wuce minti ɗaya, minti biyu, minti uku ba. Sai ta canja da rayuwar wani na shekara goma, shekara ashirin. Wannan ya faru da dama a baya, magabata suna ba da labari. Wani mutum yake ba da labari cewa wata rana an idar da sallah a wani masallaci. Yana zaune sai wani ya tashi yana jan hankalin mutane akan muhimmancin azumin Litinin da Alhamis da kuma falalar azumin Litinin da Alhamis. Wani bawan Allah yana zaune yana sauraron wannan wa'azi da nasiha da ake kan muhimmancin azumin Litinin da Alhamis. Yace da aka kare sai na koma gida, sai na ba wa matata labari cewa ke ji fa irin falalar da Allah ya tattara a azumin Litinin da Alhamis. Tace kaf ashe kwanaki da muka yi ta yi a baya, watanni da shekaru ba karama asara muka ba, zai hana mu fara. Sai suka fara azumin Litinin da Alhamis. Yace sai da suka yi shekara 30 basu taba fashin azumin Litinin da Alhamis ba, in ba wani uzuri mai girma ba. Kuma a dan nasiha ce kawai da aka yi ta na minti uku a masallaci. Ana bayyana falalar azumin Litinin da Alhamis da suka je suna yi sai da suka yi shekara 30. Inji shi yake bada labari. To yanzu wanda yazo yayi wannan wa'azi ko yayi nasiha shekaru 30 dinnan da aka yi ana azumin Litinin da Alhamis, kana tsammani za a bar shi a baya? Duk randa suka yi azumin suna da lada, shi ma yana da lada. To shine dan abu ne zaka ganshi a rene ka fito da shi ba yayi tasirin da tunaninka bai kai ba, hankalinka bai kai ba, tasirin da watakila har iya bakin rayuwarka. To saboda haka abubuwa na alkhairi da ayyuka na alkhairi ɗan uwa kar mu rena su. Wannan yasa muke ba da shawari wa ɗan uwa wanda yake da tambaya, to son samu ya rubuto ta yadda idan an karanta tambayar kuma aka amsa tambayar sai ka ga adadin waɗanda za su amfana da amsar, Allah ne ya san iya yawansu. Alaikum salam. In ba zai iya bai sa wani ya rubuta masa. Sai masa shifta, ka san shifta? Ya masa imla'i, ya masa dictation. Sai ya rubuta masa. To kaga idan aka zo aka karanta sai zamanto masu bibiyanmu sun amfana da sauraron tambayar, kuma amsar da za a fito da ita su ma sun amfana insha Allah ta'ala. Idan ba amince ba ƴan uwa, mun shiga babul istiqama, babin da yake magana kan istiqama. Kamar yadda muka yi bayani abin da ake nufi da istiqama shine tsayuwa kan shari'a, shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umurni. Sannan kuma ya zamanto ana ibada wa Allah madaukakin sarki tare da ikhlasi. Ikhlasi shine yin abu dan neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala, ba dan neman yaddan halittun Allah ba. To mun karanta ayoyi karkashin wannan babi na istiqama. Abinda zamu tashi kansa shine bayani kan hadisai da mawallafin wannan littafi ya kawo karkashin wannan babi na istiqama. Yace wa an Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyana bin Abdullah radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulallah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Wannan hadisi an samu daga Abu Amr, wasu malamai na tarihi suka ce alkunyarsa Abu Amrata, wato akwai sabani na malaman tarihi dangane da alkunyarsa. Wasu malamai na tarihi suka ce alkunyarsa Abu Amr, wasu kuma suka ce alkunyarsa Abu Amrata, amma asalin sunansa Sufyan ibn Abdullah, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi daga gare shi aka samu. Yace qultu, nace ya Rasulallah, ya manzon Allah, qulli fil Islam qawlan, ka gaya mun wata magana cikin musulunci wacce za ta amfanar da ni a rayuwata ta duniya da lahira gaba daya. La as'alu anhu ahadan ghayrak, wannan magana da zaka gaya mun, in ka gaya mun ta wadace ni, ta isan mun, ba tare da na buƙaci tambayan wani wanda ba kai ba. Ma'ana ka gaya mun magana da zan gamsu da ita, in wadata da ita ta yadda ba ni da buƙatuwar sake tambayan wani. In ka gaya mun ta isan mun gaba ɗaya addini, ni addini na ta ishe ni, rayuwata ta duniya ta ishe ni, ta yadda ba zan buƙaci ƙarin bayani da fashin baki kan wani al'amari na addini ba. Kenan yana so Annabi ya masa bayanin addini gaba ɗaya, Annabi ya masa sharhi kan addini gaba ɗaya, ta yadda komai zai fito masa. Sharhin da Annabi zai masa idan ya runguma ya ishe shi, baya buƙatar ya sake tambayar wani. To Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma mun san baiwa da Allah ya masa, idan ya faɗa maka kalma ƙwaya ɗaya ana ƙoƙarin fito da ita, sai a amfani da kalmomi 500 wajen fito da ita, saboda Allah ya bashi fasaha wajen magana. Maganganu ne wanda suke kusan in za a fito da su za su kai, za a yi awa ɗaya ana ƙoƙarin fito da su, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya takaita maka waɗannan maganganun a sakan 30. Kuma saƙon da zai isar zai daidai da wanda zai yi awa ɗaya yana ƙoƙarin isar. Wannan baiwa ce Allah masa. Dama yana cewa uqitu jawami'al kalim, an bani jerin gwanan kalmomi, zai iya ture su ya dunkule su ya haɗa su cikin kalma ɗaya. Kalmomi ne wanda in wani ya zo zai fito da su, Annabi in ya tashi a kalma ɗaya zai fito da ita, kuma saƙon ya isa, kowa ya fahimta, da mai ilimi da jahili, da ɗan birni da ɗan ƙauye, da mai wayo da bagidaje, duka za su fahimci saƙon, saƙon zai isa gare su. Akwai maganar da wani zai yi amma ba kowa ne zai iya fahimta ba. Wata ƙirma wayayyu su fahimta, amma wanda suke da ƙarancin wayewa su kasa fahimtar mai maganar tasa ta kunsa. Wata ƙirma wanda suke da zurfin ilimi su fahimta, masu ƙarancin ilimi su kasa fahimta. To amma Annabi in dai magana kowa sai ya fahimta, da ɗan birni da ɗan ƙauye, da mai wayo da bagidaje, da mai ilimi da jahili. Shi yasa wani balaraben ƙauye da ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je can dungu ya zame sutura sai fara fitsari, sabai suka yi ta a kansa. Taya za a yi ka zo gurin ibada kana fitsari? Annabi ya ce ku kyale shi. Ya yi fitsarinsa ya kammala ya maida suturarsa, Nabi ya ce to a debo ruwa cikin guga aka debo aka watsa a fusarin sai ya ce bawan Allah zo mana ya zo ya ce zauna ya zauna ya ce kaga wannan guri ya ce eh na gani masallaci sunansa an gina shi ne dan a yi ibada da ambaton Allah ba a gina shi dan a sa wani abu na kazanta ko najasa maganan nan ta isa ta ratsa kunnan mutumin nan ta shiga cikin zuciyarsa ta yi tasiri ya yi godiya ya yi jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya ce Allahumma ghfirli wa li Muhammad saboda ya ji dadin nasiha gashi dai mutumin kauye ne amma annabi ya san da wane irin yare zai fuskance shi da waɗanne irin lafuzza zai yi amfani ya fahimce shi da ya tashi sai ya ce Allahumma ghfirli wa li Muhammad ya Allah duk ka gafarta min bisa ga abin da nayi Muhammad ma duk zunubansa ka gafarta masa amma wala taghfir ma'ana ahada tare da mu karka gafarta wa kowa me yasa sun hayayye ko masa ya tsaya za ka zo masa kaga ba haka ake mu'amala da mutum irin wannan mutu annabi kuma ya san wane ne wannan mutumi yayi kamata ya mu'amalance shi to haka annabi yake kuma lafuzan da ya masa amfani da su ya fahimce su sun ratsa zuciyarsa ya gamsu ya samu nutsuwa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da mutane kowa na mu'amalar sa a matakin sa sannan idan ya tashi fitar da magana yana kallon kai wane ne da wane irin lafazi zai ma amfani sannan idan wa dukkan mutane zai yi wa magana da mai ilimi da jahili ya san lafazin da zai amfani da shi kowa ya fahimta sallallahu alaihi wasallam to anan gurin sahabin sa Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi ya nemi ya gaya masa wata magana magana wacce take gamammiya wacce za ta amfanar da shi a rayuwarsa ta duniya da lahira gaba daya ta yadda zai wadata da ita ba tare da ya ƙara neman ƙarin bayani a gurin wani ba shine ma'anar la as'alu anhu ahadan ghayr annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu ji da ya tashi me yace masa sai ce masa qul amantu billahi thumma istaqim kalmomi guda nawa na farko kul kaza kalma daya amantu kalma biyu billahi kalma uku thumma kalma hudu istaqim kalmomi guda biyar cikin kalmomi guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ture masa bayani kan addininsa gaba daya ta yadda kuma matakan ya kiyaye waɗannan abubuwa da annabi ya ambata cikin kalmomi biyar shikenan baya buƙatar ya sake tambayar dama cewa kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayr ga ya mun wata magana a cikin musulunci da zan wadata da ita ta amfanar da ni a addini na a ibadata mu'amalata da ubangiji na ta yadda bana buƙatar in sake tambayar wani bayan kai to annabi sai ga ya masa wannan yace qul amantu billahi thumma istaqim kenan idan ya kiyaye waɗannan shikenan shikan a addini baya buƙatan komai baya buƙatan ƙarin bayani ko sharhi a addini yace qul amantu billah kace amantu billah nayi imani da Allah thumma istaqim kuma sai ka tsaya kan imani idan ka kiyaye wannan shikenan baka buƙatar ƙara tambayar wani akan al'amarin addini cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nan qul amantu billah kace nayi imani da Allah iya ya furta ne da baki ko da bai shiga zuci ba ya isa to anan ma ƴan uwa zamu ƙara fahimtar yadda annabi Allah ya bashi basira wajen cura magana ya dunkule ta magana ce mai faɗi sai cure ce dunkule ta a guri kuma wannan sahabi da annabi ya masa wannan bayani ya fahimci me yake cewa da yayi qul amantu billah kace nayi imani da Allah zuciyarka ta fada kaga bai ce zuciyarka ta fada bakin kai fada ai yayi tsayi amma qul amantu billah kace nayi imani da Allah ma'ana a zuci sannan kuma a baki kenan ba zai takaita iya baki ba dole sai zuciya ma ta fada ma'ana tarun gumi imanin sai kuma baki shi ma ya furta dama imani a gurare guda uku na farko zuciya na biyu baki na uku gabbai dole a samu imani a waɗannan gurare guda idan aka samu a gurare biyu aka rasa ɗaya to imani bai cika ba idan aka samu a ɗaya aka rasa a biyu imani bai cika ba shi yasa malamai da suka tashi ba da ma'anar imani suka ce i'tiqadul qalbi qawlul lisani amalul jawarihi yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'si suka ce wannan shine definition na imani ta'arifi ma'anar imani abu na farko i'tiqadul qalbi kudurtawa ne cikin zuci wannan na farko kenan wanda bai kudurta imani cikin zuciyarsa ba mu'mini bane wannan ɗabi'a ta munafukai ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'mini daga cikin mutane akwai wanda zai kada baki ya ce mun yi imani da Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi cikin mutane akwai wanda zai ce ni na yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma na yi imani da ranar tashin alkiyama Allah ya ce ƙarya suke wa ma hum bimu'mini su ba mu'mine bane saboda babu shi a cikin zukatunsu idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan munafukai suka zo maka za su ce mun shaida kai manzon Allah ne za su fada da me da fatan baka nashhadu innaka la rasulullah mun shaida cewa kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san cewa kai manzon sa ne amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah shaida cewa ƙarya suke bai kai zuci ba iya baki to kaga kenan dole imani a samu a zuciya i'tiqadul qalb matakin farko kenan sannan in an samu a zuciya bai tsaya iya nan ba qaulul lisan da baki ma a faɗi nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah nayi imani da tashin alkiyama qaulul lisan sannan amalul jawari mutum ba zai yi imani a zuci ba ya fadi a baki kuma baya sallah wannan ba mumini bane baya azumi wannan ba mumini bane yana sata wannan ba mumini bane yana zina wannan ba mumini bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazni zani ina yazni wa huwa mumin mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da zai yi zina alhali yana mumin la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai yi sata ba lokacin da zai sata alhali yana mu'min kaga kenan bayan kai imani a zuci kafurta a fatan baka to a gani a gabbanka wannan shine mu'min wai ana biki a gidan su kare ce mu gani a kar Allah bai ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum sallah yake magana akan ta sai kira ta da me da imani saboda haka daga cikin bangarori da ake samun imani a ga aikin bawa na mutanen kirki sai a ce wannan alama ce da ke nuna cewa wannan mumini ne bayan imaninsa a zuci ya furta a fatan baka kuma a gani a gabansa sai malamai a ƙarshe suka ce yazidu bitta'a imani yana ƙaruwa da ƙaruwan aikin da'a a duk lokacin da kai aikin da'a imaninka zai ƙaru kayi sallah cikin jam'i ta magariba imanin ka zai kawo kayi sallah cikin jam'i ta isha imanin ka zai kawo ka halarci gurin karantar da addini imanin ka zai kawo saboda duka ayyuka ne na da'a kayi sadaka da naira 500 imanin ka zai kawo yazidu bitta'a imani yana karuwa da aikin da'a innahum fityatun amanu bi rabbihim Allah ya ce wa zidnahum huda wasu matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu imani a aikin da'a ne Allah ya ce wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya kan shiriyarsu da suke kenan duk wani aiki na da'a da bawa zai yi zai ƙara masa imani inda percentage na imaninsa 50 ne idan ya aikin da'a sai ya samu 5% sai ya ƙaru sai ya koma 55% idan ya ƙara wani aiki na da'a sai 5% ya ƙaru sai ya zama 60% da haka imanin bawa zai ta haɓaka yana bunƙasa yana yawaita a duk lokacin da ya aikata aikin da'a malamai suka ce daga cikin alamomi da suke sa bawa ya gane cewa imaninsa ya ƙaru shine a duk lokacin da ka aikata wani aiki na alkhairi zaka ji wani murna zaka ji wani nishadi zaka ji wani farin ciki suka ce wannan alama ce da take nuna imaninka ya ƙaru mu dau babban misali ɗan uwa, lokacin da ka zo sallar asuba, aka yi sallar asuba aka idar, ka fita kana hanyar zuwa gidanka, ya kake ji a jikinka? Za ka ji wani nishaɗi nishaɗi, wani walwala walwala, suka ce to wannan alama ce da take nuna ƙaruwar imani, saboda girman ibada sallar asuba. Haka ita ma sallar la'asar, dama cikin salloli guda biyar ba sallolin da suka kai biyun nan girma gurin Ubangiji, da sallar la'asar da kuma sallar asuba. Ita sallar la'asar Allah ya keɓe ta da ambato cikin Alkur'ani, hafizu ala salawati wassalatil wusta, ku kiyaye salloli guda biyar, da kuma sallar wusta an keɓe ta da ambato don nuna muhimmancinta. Bayan an ambace ta cikin inna rudu, salloli guda biyar, Allah ya ce ku kiyaye salloli, ai duka biyar din yake nufi. Sai ya sake keɓe sallar la'asar da ambato don ya nuna mana muhimmancinta a gurinsa. Annabi kuma ya fassara mana wannan hadisi a wannan ayar a wani hadisi, lokacin ranar yakin Khandaq, da Annabi yana tattaunin rami shi da sahabbansa, har lokacin la'asar ya wuce, har rana ta faɗi. Sayyidina Umar ya ɗaga kai sai ga rana ta faɗi, hankalinsa ya tashi, ya duba ga bai la'asar ba. Ya je a cikin ɓacin rai da tashin hankali, yana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan mutane akwai mutanen banza, mushrikan Makka kenan, da Yahudawa da suke tare da su. Ya ce sun hana ni yin sallar la'asar, shi ya ɗauka shi kaɗai ne ma. Gashi har rana ta faɗi, Annabi ya ce ai ba kai kaɗai ba, mu ma duka haka, haka muke, duk ba mu yi sallar ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala Allahu quburahum wa buyutahum naran shaghaluna an salati al-asr salati al-wusta. Allah ya cika musu gidajensu da wuta, ya cika musu kaburburansu da wuta, saboda me? Saboda sun shagaltar da mu daga sallar la'asar, wacce ita ce sallar wusta, da Allah ya ce was-salatu al-wusta. Lokacin da kai sallar la'asar ko sallar asuba, za ka ji wani nishaɗi da walwala. Wannan alama ce da take nuna ƙaruwar imani. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ba da amsa wa Sufyan bin Abdullahi Thaqafi game da abin da in ya gaya masa baya buƙatar ya sake tambayar wani, sai ya ce qul amantu billah, ka ce na yi imani da Allah. Wannan kalmar ta gane komai a addini. Duk wanda ya zama mumini ya yi rabo duniya da lahira, saboda mumini shi ke tsaye da sallah, mumini shi ke kiyaye azumi da hukunce-hukuncensa, mumini shi ke ba da zakka. Wanda ba mumini ba baya iya ba da zakka. Wasu da yawa suna tara kuɗi amma ba sa iya ba da zakka, amma in dai mumini ne ba yadda za a yi ya kankame dukiyar da Ubangiji ya sanya ta ƙarƙashin ikonsa, bai fitar da haƙƙin Ubangiji ba. Bayan ya fitar da haƙƙin Ubangiji, har na musahabi za ka ga yana yi. Mumini shi ke kyautata mu'amala wa maƙwabcinsa, shi ke kyautata mu'amala wa ɗan uwansa, shi ne duk kalamin da zai fito a bakinsa za ka ji alkhairi. Kaga wannan duk ya shafi rayuwar bawa. Ya game addini, ya game rayuwa, mu'amalan bawa da Ubangiji, mu'amalan bawa da sauran mutane, shine qul amantu billah. Kaga kalmomi ne guda biyu, amma Annabi ya tattarawa Sufyan dukkan addini ciki, domin addini ya kunshi imani ga baki ɗayansa. Sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa thumma istaqim, idan ka faɗi wannan kalma ta amantu billah, sai kuma ka tsaya akan ta, ka tsayu a kanta. Thumma istaqim, sannan sai ka tsaya a kanta. Kenan wannan dalili ne da ke nuna cewar duk wanda ya faɗi kalmar imani a matsayinsa na mumini kuma bai tsayu a kan imanin ba da saura. Sa'an nan kuma daga cikin abubuwan da za mu fahimta ƙarƙashin wannan hadisi, duk lokacin da bawa ya zo yana aikata aiki na ɗa'a wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, aikin ya zama yana yi wa Allah, sannan kuma tare da taimakon Allah, kuma akan addinin Allah, abubuwa guda uku, wannan ya kunshi istiqama, imani da Allah, da kuma tsayuwa kan imani, shine kai da aikin da zaka yi, kai wa Allah, ma'ana kai wa Allah zama ba wani wanda ke da rabo a cikin wannan aikin naka. Wannan ya kunshi amantu billah, kuma ya kunshi istiqama, tsayuwa kan addinin Allah, shine zama kana bautawa Allah shi kadai, duk wani aiki da zaka yi na da'a wa Allah kake yi wa shi kadai, babu wani da yake da rabo cikin wannan aiki naka. Sannan abu na biyu, lokacin da kake aikin kana neman agaji da taimakon Allah. Abu na uku, aikin kana yin sa kamar yadda Allah yake so. Wannan shine ma'anar amantu billahi thumma istaqim, wanda ayoyi guda uku a suratul fatiha sun kunshe shi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, gare ka kai kai kadai muke takaita bautan mu, shine amantu billah. Gare ka kai kai kadai muke takaita bautan mu. Wa iyyaka nasta'in, kuma gare ka muke neman taimako, ka taimake mu wajen yin ibada gare ka kai kai kadai. Ihdinas siratal mustaqim, kuma mu yi ibadar yadda ka tsara, yadda kake so. To wannan duka ya kunshi amantu billahi thumma istaqim. Abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci tasirin imani. Imani yana da tasiri kwarai da gaske a rayuwar musulmi. Sannan kuma mutum ya zamanto mai tsayuwa, mai jajircewa kan imani, wannan haka ake so musulmi ya zama. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi yin nasiha wa Sufyan bin Abdullahi Thaqafi, ya masa nasiha da waɗannan kalmomi guda biyu. Muna da sauran hadisi guda, minti nawa ya saura mana? To ina ga agurguje, za mu karanta wannan hadisi sai zama mun gama babin. Ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya rasulallah, qala wala ana إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. وانا حديثي عن صمود أبو هريرة الله مدوكتين سركي الجدش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي قاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ينا نسيها وصحبانسا يتي قاربوا ما أنر قاربوا ku kwatanta gurgudun ikon ku, duk wani aiki da za ku yi na alkhairi ku kwatanta, kowa kuma yayi gurgudun ikon sa. Dama Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu, ku ji tsoron Allah gurgudun ikon ku. Daka tarar ikon Musa ba daidai bane da ikon Isa. Watakil Musa zai iya ciyar da naira 100,000, Isa kuma ba lallai ya iya ciyar da 10,000. Kowa da yanda Allah ya halicce shi da kuma irin imaninsa, level na imaninsa, to kowa ya tafi gurgudun ikonsa. Amma kuma an asani ladan ba lallai ya zama da dai ba. Har ila yau karkashin wannan fadin Annabi cewa qaribu, kowa ya yi gurgudun ikonsa, shine karka yi abin da ya fi karfinka. Duk abin da za ka yi, kai gurgudun iyawa. Yasa Annabi ya ce salli qa'iman, in ka tashi za ka yi sallah, ka yi sallah a tsaye. Fa in lam tastati, in ba za ka iya yin sallah a tsaye ba, fa qa'idan, zauna ka yi sallah a zaune. In ba za ka iya yin sallah a tsaye ba, an maka sassauci, yi a zaune. Fa in lam tastati, in ba za ka iya yin sallah a zaune ba, fa ala janbika, kai kana kwance. To wannan shine ma'anar fadin Annabi qaribu, fi kokarin kusantar abin da aka umurce ku ku aikata, ko da ba za ku iya aikata shi 100% ba, ku yi kokari bakin iyawanku ku kusance shi 80%, ko da ba za ku iya yi 100% ba, 100%, to ku yi kokari a samu kaso 70 ko kaso 80 cikin 100 wajen aikata wannan aikin da aka umurce ku, shine ma'anar qaribu. ku kusanci umurni da aka muku gurgudan iko, kar mutun yayi abin da yafi karfin sa, kar mutun yayi abin da ba zai iya ba. Fattaqullaha masata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, kuje tsoron Allah gurgudan ikon ku, kuma Allah baya kallafa mare sai abin da yake karkashin iyawarta da iko. To shine ma'anan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qaribu, ma'ana ku kwatanta yin ayyuka da Allah ya umurce ku ku aikata, kowa yayi gurgudan ikon sa. Sai kuma annabi ya ce wa saddidu, ku yi kokarin dacewa da daidai, ku yi kokarin dacewa da daidai, aikata ayyukan da suke su ne daidai, su Ubangiji yake so, to kuna kokartawa wajen aikata su, shine ma'anar saddidu. Kenan bambancin tsakanin qaribu da saddidu, shi qaribu duk wani umurni da aka baka kayi shi gurgudan ikonka, kai kokarin kusantar sa gurgudan ikonka, zuwa da shi gurgudan ikon. Shi kuma saddidu, kai kokarin aikata duk wani abu da Ubangiji yake so ka zo da shi, wato ka dace da abin da Ubangiji yake so, kai kokarin dacewa da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake so. Sai annabi ya ce wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadin minkum bi'amali, kuma ku sani ba ɗaya daga cikin ku da ranar gobe kiyama zai tsira da aikinsa, saboda shi mai yawan aiki ne da wannan aikin ya tsira, babu. Wannan yake nuna duk yadda bawa yake kokarin aikata ayyuka na da'a, yana da wahala yayi 100% yadda Allah yake so, yana da wahala yayi 100% yadda Allah yake so. Shi yasa anan gurin akwai wani sirri kan kuwa, me yasa a duk lokacin da aka kammala ibada aka shar'anta mana neman gafara Allah? Yanzu mun kammala sallah, ba an shar'anta mana mu yi astaghfirullah 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 sai uku ba? Lokacin da aka kare azumin watan Ramadana, ba an umurce mu nemi gafara Allah mu ambaci Allah ba? Idan mun kare azumin watan Ramadana, ayar da ta zo tana magana kan wajibcin azumin Ramadana, shahru Ramadana alladhi unzila fihi alquran, karshen ayar menene Ubangiji yake cewa? Karshen shahru Ramadana alladhi unzila fihi alquran walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ku kare Ramadanan ku da ambaton Allah da kambama Allah da tasbihi wa Allah da neman gafara Allah dan ku zaman to masu godiya. Me yasa? Saboda Ramadanan ba ku yi shi 100% yadda Allah yake so yadda shi ba. Sallah da kuka kare kuka yi astaghfirullah so uku, ba ku yi ta 100% yadda Allah yake so yadda da ita ba, saboda haka sai ku nemi gafara Allah. To shi yasa anan annabi ya ce wa'lamu annahu an annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali, ku sani ba ɗaya daga cikin ku da zai tsira gaban Ubangiji saboda aikinsa, wai dan aikinsa ne ya tsira babu wannan. To abun ya ba su mamaki cewa ba wani da aikinsa ne zai tsira gaban Ubangiji. Qalu wala anta ya Rasulullah, suka ce har kai ya manzon Allah, kai ma ba za ka tsira gaban Ubangiji da aikinka ba? Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ana harni illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, har sai in Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa. Wannan yake nuna ba a so bawa yana alfahari da aikinsa, yaje cewa to ai azumin nan kafa 30 fa nayi fa, kuma tsayuwar daren nan kullun da ni ake ai dai kokari, ba a so mutun yana ruduwa da ayyukansa da yake nera dubu kaza fa na ciyar a azumin nan, mutum dari kaza na ke ciyarwa fa, ba a so mutum yana ruduwa da wannan. Kar kana ruduwa da ayyukanka, saboda duk kokarinka da dagewanka da jajircewanka yana da wahala 100% ka zo da wannan abin da zaka zo da shi kamar yadda Ubangiji yake so, kuma yadda da shi. to shi yasa aka shar'anta mana duk lokacin da aka kare ibada a nemi gafara Allah lokaci ko to daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar babu wani wanda aikin sa zai sa shiga aljanna sai dai shiga da rahama Allah amma ana dacewa da rahama Allah ne wajen aikata aikin alkhairi kar mutun ya ji wannan cewa aikin ka ba zai sa ka shiga aljanna ba ce to ba sai in je kawai in huta ba to wannan kuma zai nisantar da kai daga rahamar Allah da aikin ne ake dacewa da rahama Allah don haka dace da rahama Allah kuma sai a shiga aljanna shi yasa idan mutun ya rasu zaka ji ana cewa Allah masa rahama saboda ba zai shiga aljanna ba sai da rahama in ba rahama Allah ba da za ya shiga aljanna ko kwana yake yana sallah ya wuni yana azumi iya rayuwarsa wannan in bai dace da rahama Allah ba da za ya shiga aljanna to sai zama duk abin da zaka yi ya zama kana neman rahama Allah kana neman yadda Allah subhanahu wataala abu na karshe wata kilwani ya ce to ai akwai dalilai da suka zo da dama da Allah yake nuna cewar ai an masa kaza ne saboda ayyukansa an sa shi aljanna ne jaza'an bima kanu ya'malu dan aljanna da aka sa su cikin aljanna sai aka ce jaza'an bima kanu ya'malu sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi kuma ana an ce ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa kuma Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malu yace man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ wannan aya ce ta alqur'ani wanda ya aikata aiki kyakkyawa cikin maza ne ko cikin mata Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba zamu rayar da shi rayuwa wacce take daddada walanajziyannahum ajrahum biahsani alladhi kanu ya'malun zamu saka musu sakamakon su da mafi kyan abin da suka kasance suna aikata kaga wannan wani ya ce to ga ayatul qur'ani ta ce in kai aiki za a saka maka da aikin ka kuma anan an ce ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa sai da rahama ta ubangiji subhanahu wataala to shine malamai suka ce amsar wannan tambayar ita ce asali duk wanda zai shiga aljanna ba zai shiga ba a madadin aikin sa saboda aikin ka da kai ne zai saka ka shiga aljanna sai dai aikin ka zai zama sababin shiganka aljanna shine bayanin da malamai suke nan ayoyin da suka zo Allah yake cewa jaza'an bima kanu ya'malun ai bi sababi ma kanu ya'malun saboda ayyukan da suka kasance suna aikatawa wannan yasa suka shiga karkashin rahamar ubangiji hakan yasa suka shiga aljanna amma ba wai gundarin aikin bane da su ubangiji subhanahu wataala ya sanya su aljanna lokaci ya kure zamu iya karanta tambaya to ina ga ƴan uwa zamu tsaya a wannan gabar abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma kuskuren harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana za mu duba tambayar da aka rubuto ko a kira sallah kam kira sallah kam na بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan tambayar naga lokacin ba zai ishe mu mu amsa ta ba tambayar tana da muhimmanci kwarai babu jinkirta sai mun zo majalisi na gaba gabanin mu fara karatu sai mu duba tambayar ta shafi suratul ikhlas da kuma suratul kafirun bayani akai to akwai dan abin da lokaci ya hana ni in ambata karkashin wannan hadisi da muka karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali, kuma ku sani ba ɗaya daga cikin ku da zai tsira gaban Ubangiji da aikin sa. Ɗan uwa, anan zamu fahimci cewa duk wata ibada da bawa zai ya zama a cikin zuciyarsa yana kudurta cewa ibadan nan neman yadda Allah yake da ita, ba wai yana ibadan bane a tara shi da ita a sashi aljanna. Ya zama duk ibadar da zaka yi ka ji kana neman yadda Allah, to idan ya zama ibadun bawa da yake da ayyukan da'a da yake yana yi ne dan ya dace da yadda Allah, to wannan zai fita da fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko da bawa zai fita da ita, zai zama duk aikin da bawa yazo yana yi zai na kokarin yi dan Allah, saboda shi aikin da kake so ka dace da yadda Allah dole ne sai ka yi dan Allah. To wannan zai zama ya nisantar da bawa daga meriya, ya nisantar da bawa da yin abu dan mutane su jinjina. In har yadda Allah yake nema, kaga zai gujewa neman yadda mutane. Mutane sun yadda ba su yadda ba, wannan dama ba shi bane manufarsa, ba ita bace manufarsa. Manufarsa ita ce me? Yadda Ubangiji. Saboda me ya ji an ce ba wanda zai shiga aljanna ko ya tsira gaban Ubangiji da aikin sa, to sai zaman zai yana kokarin yin aikin ne dan ya samu yardan Ubangiji. Da yardan Ubangiji kuma ake samun rahamarsa. To kaga wannan zai gadarwa bawa yin aiki dan Allah. Ya zaman to ya samu me? Ikhlasi cikin aikin sa. Wannan na farko ke. Na biyu, idan ya zamanto bawa yana aikinsa na da'a dan neman yadda Allah, to zai samu rahamar Ubangiji, zai dace da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To sai abu na ƙarshe, idan mun fahimci wannan, na farko mun fahimci cewa babu wani da zai tsira gaban Ubangiji da aikinsa, sannan ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa. Za a tsira gaban Ubangiji ne da rahamar Ubangiji, za a shiga aljanna ne da rahamar Ubangiji. Kenan wannan yana lazumta bawa ya ta roƙon Allah, ya ta roƙon Allah ya datar da shi da yardarsa, ya ta roƙon Allah ya sanya shi ƙarƙashin rahamarsa. Idan Allah ya datar da kai da yardarsa, ayyukanka za su daidaita. Idan ka shiga ƙarƙashin rahama Allah, baka da matsala, baka da damuwa a rayuwar duniya, baka da matsala, baka da damuwa a rayuwar lahira, saboda kana rayuwa ne ƙarƙashin rahama ta Ubangiji. Wannan mafi girman abin da wannan hadisi ke so ya nuna mana ke. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kuskure ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sada mu da rahamarsa. Ya Allah, ka karɓa mana dukkan ayyukanmu. Ya Allah, ka wanzar da aminci cikin wannan ƙasa tamu. Ya Allah, ka albarkaci rayuwarmu, ka sanya albarka cikin wannan ƙasa tamu. Ya Allah, ka azurta mu da shuwagabanni na ƙwarai. Ya Allah, ka azurta mu da shuwagabanni wanda suke nagartattu. Ya Allah, karka jagorantar da mutanen banza a kanmu. Ya Allah, karka jagorantar da wanda ba sa tausayinmu a kanmu. Ya Allah, karka jagorantar da masu ƙe ƙasassun zukatu a kanmu. Allah, ka sanya shuwagabanni da za su jagorance mu su zamanto masu tausayi gare mu, zamanto masu jin kai gare mu, zamanto mutanen kirki. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته